بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قوم البركة متنا وانا مصلاتي من البركة وانا مجلسينا مسجد السلام kenan rafin a ciku a birnin Kebbi. Ina mana barka da wannan yammaci a daidai wannan lokaci. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Ɗan uwa Malam Abu Waisak jazakumullahu khairan ya ɗauko mana tattaunawa akan hadisi, ɗaya daga cikin hadisai masu nauyi wajen ma'ana a cikin babi na ilimi, wato hadisul irbad ابن ساريا رضي الله عنه. شيخ رامغا الإمام النووي رحمة الله عليه يكاوش أتكين الأربعون النووية وتدام أولا نشيل تاتي الإمام النووي ينكاو حديثين والأمسكي تكيتتو أما مماسون نووي وجم معنا أبن دائكي تيما جوانع الكلم وتترلم مغنغنو وغندار البنشي wanda yake buƙatar dogon sharhi, wanda suke akan wato mataki na hadisai waɗanda ake kafa ƙa'idojin ilimi da su da ƙa'idojin shari'a musulunci. Shi yasa al-Imam an-Nawawi ya kawo wannan hadisi na al-Irbad radiyallahu anhu. To, ta'liqin da zan yi a nan farko shi ne, wane ne Irbad ibn Sariya? Al-Irbad ibn Sariya as-Sulami sunan shi kenan. Ɗaya ne daga cikin ahlus suffa, wato ɗaya daga cikin talakawan sahabbai ɗin nan ƴan ƙaura waɗanda suka dawo Madina ba su da wurin zama, ba su da iyali, ba su da komai, wani koriga arziki ta shiga mutane ba yi da ita. Saboda haka a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke kwana, a nan suke samun wani wuri su ɗan rataye ƴan kayayyakinsu ko ƴan abubuwan buƙatunsu. A nan suke samun ɗan kalatin da za su ci. Wani lokaci sahabbai sukan zo ne masu wadata kawai, sai su rataye musu zarbar dabino, sai kowa ya zo ya ɗan tsananta abinda Allah ya ci shi ya ci ya tashi. Wani lokaci da yunwa suke kwana, irin shi, irin su Al-Miqdad ibn al-Aswad, irin su Abu Huraira da ire-irensu, su ake ce ma ahlus suffa. Ya hasali ma shi wannan Al-Irbad ibn Sariya yana ɗaya daga cikin mutane ukun nan da Allah ya saukar da aya a kansu faɗinsa, wala alal ladhina idza atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dami hazanan alla yajidu ma yunfiqun, cikin suratul Tawba. Waɗanda Allah ya bada labarin cewa babu laifi, an ba su uzuri, talakawa ne na gwada wa sarki. Waɗanda suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce suna roƙon shi ya sa sunansa a cikin sojoji wanda za su tafi yaƙin Tabuka. Nabi ya ce ku yi haƙuri, ba ni da abin da zan ba ku yi guzuri ko abin hawa ko sulke ko makami ko abin da za ku ba wa iyalinku, duka ba ni da shi, ku yi haƙuri. Da haka ba za a iya saka sunanku a cikin masu tafiya wannan yaƙin. Allah ya ce tawallahu, sai suka juya, wa ayyuhum tafidu min ad-dami, tana zubar da hawaye hazanan, saboda baƙin ciki. Allah ya jiru ma yafi kuna, cewa su yanzu ba za su je wannan jihadi ba kawai saboda talauci da ya musu ɗaurin mulki. Wannan shi ne Al-Irbad ibn Sariya ta fuskar wato rayuwarsa a taƙaice. Yana cikin sahabbai waɗanda bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka bar Madina, ya je ya zauna ƙasar Shams, yanzu a ƙasar Sham kenan. Ya rasu shekara ta 75 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam. Akwai wani hadisi shi mai cike da fa'ida ta abin da wato ma'alimul nubuwa, wanda Ibn Sa'd ya kawo shi a cikin Tabaka, haka nan Abu Shaykh al-Asfahani shi ma ya rawaito shi, wanda lokacin da aka je yakin Tabuka ɗin shi Irbad yake ba da labari cewa su suna cikin waɗanda suke tsayawa a ƙofar abin nan kenan, za a ce tanti masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne ɗaya daga cikin, kamar ka ce wato security ko guard wanda suke guarding makwancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wata rana cikin ranaku yace sai muka dan je biyan wata bukata ko da muka dawo sai muka tarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran manyan jami'an sojoji kowa ya shiga cikin makwancin sa ya kwanta suka ce sai muka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa su waye nan sai muka ce shi ya manzon Allah mu ne su wani da wani da shi da Abdullahi dan Muzaffal da wani mutum mai suna Ju'al ibn Suraqa su ne guda uku masu gane shi annabi ya ce ina kuka shiga tun da ana ta neman ku ana ta rabon abinci ba gonku suka ce to mun dan je wata bukatar mu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Bilal ya ce kai Bilal shin akwai ragowar abinci a ba waɗannan bayin Allah Bilal ya ce ai babu abinci ya kare ga baki daya da ya ce mishi da dai duba sai yi dai a samu idan sai dinga daukar buhunguna da aka zuba da dilo ina karkadewa ga ko wani abu zai faru sai a haka na samu dabinai kamar kwaya bakwai zuwa goma na tattaro na kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah ga abin da ya sauka nabi ya karba ya sa hannun shi mai albarka ya jujjuya sai ya musa adda ya ce mutane guda uku ku bismillah ku irbadu ya ce ni dai ina kirgawa cewa ina ci da hannun dama ina aje kwallon dabino a hannun hagu sai na ci dabino yake sai da kirga guda 54 yace kuma na san kuma abokaina sun tsira wannan dabino zai kai haka yace sanan ne ciki na ya koyi ya tsaka sanan muka ce manzo Allah mun koyi yace kuma dabino yana nan yadda yake sai da bincike Bilal su kashe dabino suka je ka sake ajewa to gidan zai maka amsa wannan yana cikin abin da irbadu ya rawaito irin abin da ya bashi mamaki annabi ya ce mishi yace musu zauna su ci suka ci har suka koshi ko yanzu ka ci da biyo da hamu kuma ka koshi sai ka yi tsad za ka wuri ba ka sake neman wani abu to ibadu bai da hadisai da yawa wannan ɗan hadisai shi kaɗan ne saboda bai zaman karantawa ba duk da ya daɗe a duniya bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka lissafa daga rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 11 bayan hijira farkonta zuwa shekara ta 75 bayan hijira shekara 64 ke wanda kaga wato wasu ma cikin sahabbai wanda suka shahara da karantawa yi ma ta riga shi rasuwa irin su Abu Huraira irin su Ibnu Umar irin su Aisha duk a wannan tsokokin shekarun suka rayu zuwa rasuwa su amma shi ya fita jihadi ya kama jihadi ba ji ba gani ya zaman shi a kasar wato a Sham ya rasu a wannan shekara Allah ubangiji ya kara masa yadda Allah kuma ya kara masa shi da sauran sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato falala da daukaka abu na ɗaya kenan abu na biyu kamar yadda muka ambata kamar yadda aka ji kuma daga malaman mu Allah ya saka musu alkhairi wannan hadisi yana cikin manyan hadisai wanda ake gina tarakon addini akan sa ake gina usul na addini akan sa ba hadisi ne ko wanda za a karanta a yi mishi a shawarar tsuntsaye ba dai ana so a amfana a mori abinda ke cikinsa na fa'idoji amma a cikakken lokaci za a iya yin jumillar fa'idojinsa zuwa abubuwa kamar haka na farko shine wato muhimmancin wa'azi a rayuwar musulmi baya rayuwa babu wa'azi baya zama kawai haka yace ba zai dinga sauraron wa'azi ba shi ya riga ya girma ko ya san abin da ya sani ko kuma ya raina malaman da yake rayuwa a cikinsu to ba zai ankara ba zai waye gari zuciyar shi ta bushe zai waye gari dan abin da yake riritawa na imaninsa ya dashi misalin wannan kamar misalin kwano ne da kullum ake cin abinci a cikinsa ko da kullum za a zuba maka abinci a kwananka ko a kulanka a ce ka cinye shi ga baki daya lallai kullum kuma yana buƙatar wanki kafin gobe a ci wani abu da ba kaddara a ce kullum an cinye ba za a wanke ba gobe sai dai a sake zuba wani ganin cewa kai ka ci jiya kafin an kara ɗin mai yawan kwanan kare ne kawai ko zai yi daƙa-daƙa ya yi da shi to kuma haka zuciyar wanda ba a wanke ta da wa'azi take zuwa ka duba abin da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wa'azi wanda sai da idanunsa suka zubar da hawaye wanda kuma sai da zukatansu suka raurawa saboda haka akwai bukatar a dinga mutane wa'azi wanda zai dinga tuna musu lahira ya dinga gintse dan adanci dake fuskar su zuwa gabe wa duniya a kodai mishi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yawaita ire-iren waɗannan wa'azuka a cikin ainihin wato rayuwarsa haka nan waɗanda suka biyo bayan su cikin sahabbai da tabi'ai da sauran malamai sun dauki wannan matsayin tafarki wanda yake na gyaran halayya da gyaran zukatan mutane saboda mu gane muhimmancin sauraron wa'azi yana amfani ne wajen raye zuciya kamar da aka karanta wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'min lalle shi wa'azi yana amfana mu'mini idan kaga ana yin wa'azi kana fahimta kana gyara kurakuranka kana daukar izina to alama ce akan cewa akwai imani a cikin zuciyarka sai ka gode wa Allah ko kuma ci gaba da rini ta imanin ka kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tarihi Tirmidhi imani yana dashewa ya kode ya dashi yake kamar yanda tufafi yake tsufa idan mutum baya tattalin imanin sa to imanin nashi zai surunce ya lalace yanda ka san mutumin da yake sabon tufa kullun ya wanke yana ta wankewa yana ta sawa yana wankewa har tufafin nan ya tsufa har zanen da ke cikin shi ya kode to abu na farko kenan muhimmancin wa'azi a rayuwar musulmi na biyu shine umarni da jin tsoron Allah umarni da takwa wanda take a sa a cikin dukkanin wasiyoyin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kaga tantan mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to kai mana wasiya to wasiya ta farko da ya fara mutu ita ce jin tsoron Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki shi ma ya ba mu labari cewa wala qad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha to jin tsoron Allah shine wato ra'asu kulli najati duk wani abu da mutum zai iya tsira babu kamar jin tsoron Allah wanda kuma duk ya maka wasiya daga jin tsoron Allah babu shakka ya maka da wasiya da abu mafi muhimmanci na biyu na uku a buƙatuwa zuwa ga wato neman nasiha daga manyan malamai musamman sanda duka samu dama a wurin su ko musamman sanda kake jin za ku iya rabuwa da su kamar yadda shi Irbadu ya ce da muka ce to ko dai wa'azin ban kwana ne sai muka ga akwai buƙatar bayan wancan wa'azin da ya mutu da ya raurawa zuciyarsu yanzu kuma suna buƙatar wani sabon wa'azi in dai ya tabbata hasashensu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da zuma wannan ba zai bar duniyar ne to wannan ya daga cikin abin da ya kamata mu dauki izina da shi shine din da muka ga malamai masana masu ilimi masu wa'azi mu yi kokari mu yakice abin da za mu yakita kafin wani lokaci za a nemi su a rasa ko za su yi nisa ko kuma za su zama ma ba su da lokacin da za su karantar ko kuma mai gabaki ɗaya mutuwa ta ɗauke su na san kowa zai iya buga misalin wani malami da ya sani a kusa ko nesa wanda zai fatan ina ma da wannan malamin haibu yana raye ya ci moriyar ilimin sa na san dukkaninmu mun san irin yadda a yanzu din nan wannan rayuwar tamu take da tsananin buƙata zuwa ga malamai rabbaniyu amma babu su wasu sun mutu wasu sun yi nisa wasu sun zama malamai international ba sa ba za su iya kula ba sun fi ƙarfin wato matsayin ganin su ma ya zama yi shi za a shekul albani muhammad nasiruddin yake fada yana cewa shi yana gode wa allah allah ya mishi ni'imomi mabambanta wanda ya san ba kowane malami ne ke samu wannan ni'ima ba farko ni'imar allah ya sa ka yi karatu mai inganci sannan allah ya baka tsawon rai sannan allah ya sahale maka aikin karantarwa kuma ya baka karbuwa a cikin mutane ya ce waɗannan neman ya tabbatar jarabawa ce gare shi na fata allah ya sa ya ci jarabawa ne ba kowa ne allah yake ba shi ilimi sai wanda allah ya zaɓa a cikin da allah ya ba su ilimin kuma ya zaɓe su ba kuma kowa allah yake ba shi damar ya zauna ya bada ƙwanduwa ya ta karantarwa ba kowa ba ne shi a shekul albani ya shekara sama da 60 yana karantarwa yana wa'azi yana karantarwa yana rubuce-rubuce yana raddi yana talibi yana hakiki sama da shekara su to ba kowa yake samu irin wannan damar idan mutum ya samu wannan damar kuma ba kowa ne kuma zai samu damar ya samu karɓuwa a cikin mutane tun yana da ranshi da lafiyarsa da hankalinsa don wani zai taimaka ma aƙidar shi samun karɓuwa yana ƙara wa mutum ƙwarin gwiwa cewa bari ya ci gaba da yi duk da ba ita ce ma'aunin da kawai yake za ka gini ba hakanan a abin yake a yanzu malamai sun yi karanci wanda cikin alamun tashin alkiyama ne nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yazhabu salihuna haka mutanen kirki za su ta mutuwa mafi kirki ya mutu sai na bayan shi annabi ya ce hatta ya buka gusa'un minan nasi ko husalatun minan nasi har sai an waye gari saura mutane marasa daraja tsallansu a cikin al'umma Allah ya tsare mutanen kirki ana adadinsu ana rasawa shi ka yana daga cikin abinda mutum zai amfana da shi shine ya amfana da damar da ya samu musamman damar gamuwa da malamai malamai na Allah malamai rabbaniyun da kuma neman nasiha ko wasiya daga gare su Allah ubangiji ya saka musu alkhairi ga baki daya abna gaba shine abinda malamu Isa ya daddala kai wajabcin wato da'a da rutunawa a gaban shuwagabanni na addini sune malamai da shuwagabanni na mulki sune sarakuna da masu mulki da sauran masu fada aji wannan duka Allah madaukakin sarki ya ba su daraja cewa sune jagorori ya umarce su da su yi adalci da tausayi da kyautatawa ga na ƙasa da su kuma shari'a ta ja kunnen su akan abin da ke kansa na masuliya kuma idan aka je lahira in ba su yi nagari ba sai sun yaba wa ayazakinta domin kuma talakawa sai aka ce mai haƙuri da su yi musu addu'a mai kyau idan sun ba mu umarni wanda bai saba wa dokar Allah ba mu bi ko da ran mu baya su da za a yi wannan za a ga rayuwa ta yi kyau su su riƙe abin da Allah ya ba su na girma kuma su ji tsoron gamuwarsu da Allah saboda nauyin girman da ke kansu da nauyin haƙoƙin al'umma da ke kansu sannan su dage wajen kyautawa mutane da gyaran addini da rayuwa da kare mutunci da kare dukiyoyi da sauran abubuwan da Allah ya sa a kansu mu kuma matsayinmu na mabiyansu mu haƙura da abin da za mu gani na ɗan adalci ko gazawa ko na abu makamancin haka sannan su ko malamai dama aikinsu shine sadar da mu da Allah maɗaukakin sarki yi mana wato tuntuntuni akan yadda za mu yi wa Allah ɗa'a don mu tsira a duniya ba a samu mutane rukunin mutane masu zurfin sauran mutane da alheri ba fiye da malamai masu wa'azi domin su kullum fatansu shine mutane su zama nagari wani ma a garin haka har sai ya manta kan shi ma har sai dai ya koya muku ma abin da shi ma bai ma aikin shi wato har ya shiga cikin zargi domin abin zargi ne ga malami ya zama yana koya mutane kyawawan abubuwa shi baya aikin shi amma malami na iya samun kashi a cikin wannan tsautsayin a wajen dage wasa cewa kai mutane sun zama na kirki babu wanda ya kai alkhairin su a cikin al'umma kasancewarsu suna koya mutane alkhairi da kullum shi sa annabi yake cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama aiki malami shi ne kullum cewa mana alqur'ani ba wai mujarrad koyar da bakin koyar da dokokin alqur'ani da shari'a ta da fassara saboda umarni ake mana da mai musu da'a mu kyautata musu zato mu musu addu'a da fatan alkhairi yana al'asar a yanzu mutane neman laifukan malami su al-imamu nawawi shi ne yake ba da labarin cewa suna ɗalibai sun kasance har sadaka take ta musamman da su dinga yin addu'a cewa Allah ka rufe idan mu daga ganin laifukan malaman mu ba kuma yanzu kokari yake a tono din da za a samu da laifi da rabin laifi da wani abin da ya kama da laifi duk a mai da shi laifi kuma a zugunguta shi don a ci mutuncin wani daga cikin wanda aka same shi a irin wannan sabga Allah ka tsare abu na gaba shine hadisi yana tabbatar mana da ainihin ka'ida ta luzumus sunna wato lazimtar bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sunnar halifofinsa wanda wannan shine tafarkin addini na kwarai shine tafarkin addini ingantacce bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bin sunnar halifofinsa Abu Bakr da Umar da Uthman da Ali radiyallahu anhu ajma'in wannan shine tafarkin magabata din wannan shine sunna din wannan shine izala din wannan shine salafiya ne duk wani suna da zaka kira shi ka iya ka kira shi amma in bai dace da wannan ba to ba daidai bane haka jama'a mu tashi mu ibada himma wajen bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rusunawa a gabanta bin sunna baya yiwa sai an karanci ta sai an koye ta ba a yin shi da ka ba a yin shi kawai da alkafara ko abu yayi ko abu ya rima a shakira da haka wajibi ne akan su ahlus sunna ya shiga makaranta ya koyi karatu irin yanda iyayenmu da kakanninmu din nan izala na tabaka farko suka dinga yi Allah ya taka musu alkhairi da zaran mutum ya shiga izala yau to gobe kai za a gashi ya ta littafi ya koma makaranta sharadin a gane kana izala kawai shine a ga kana zuwa makaranta ba irin wannan izalar da mu yanzu kawai muke dauka kawai suna ne ba a sunan izalar da kowa yana zuwa makaranta kowa yana zuwa wa'azi kowa yana tura ƴaƴan shi da matan shi zuwa makaranta da zuwa wa'azi za ka ga al'amuran su suka yi kyau suka bar baya da kyau Allah ya saka musu alkhairi abu na gaba da ke cikin hadisin shine tsoratarwa daga bid'a bid'a ita ce kishiyar sunna inda aka umarni da abu sunna to lazumin haka shine umarni da a guje wa bid'a a cikin addini ƙare-ƙare da canje-canje da ra'ayoyin mazaje waɗanda aka sassaƙa su aka yi su mogalin ɗinsu zuwa cikin addinin musulunci wajibi ne a guje musu Nabi sallallahu alaihi wasallama ya labarta mana cewa dama za a yi haka mutane za su ta ƙoƙari su ga cewa sun kawo nasu kalam sun kawo nasu abin faɗe ɗin sun yi cushe a cikin rigar musulunci to Allah kuma ya ƙayyade malamai waɗanda za su ci gaba da bayanin abin da ke cikin duk abin da aka kawo sabo aka jona shi da musulunci za su ci gaba da bayani akan abin da ke cikin shi na ɓarna da haka wajibi ne a guje wa bid'o'i da suka shafi ibada suka shafi ainihin aƙida suka shafi abubuwa waɗanda suke kai tsaye a cikin addinin musulunci waɗannan abin gujewa ne abin ƙyama ne domin ƙarshe za su kai mutum zuwa ga halaka ne Nabi ya ce kowace bid'a ɓata ce kuma ɓata ƴan wuta ce haka bai kamata mutum ya wasa da irin wannan mummunan siffa da aka baiwa bid'a ya dinga ganin wasa ce ko da abin da ake ganin bid'a ne ko ba bid'a ba to kamata ya kai ku guje mishi kamar yadda inda za ka ga wayar wuta ana so a tabbatar akwai wuta a nan ko babu ba za ka ce bari in taɓa gari ba sai dai kawai a bar ta tukunna a ce to a dai bar ta kawai ba za ka ce bari ka yi hannunka ka taɓa taimaka shokin sannan ka tabbatar ba za ka bid'a ce sannan hadisin ya nuna mana wato at-takhayyul bil maw'iba wato wa'azi cewa ana so a dinga yi ana daga kafa ba kullum ba ba kullum ba kaga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya muku wa'azi a wannan rana iya wanda suke bukata to kuma sai da suka bukaci kari sai ya kara musu wato ba a so ka zama malami ka matsa wa mutane da wa'azi ba ji ba gari in an yi asuba kai wa'azi an yi azhar kai wa'azi ana la'asar ka sake ɗaukar loudspeaker ana magariba kai malamin sai a hankali sai ga mutane suna fita Ibn Mas'ud ya ce ba a nan sallah sai ya kasance yana daga mana kafa game da wa'azi kar mu zo abin ya gundure mu saboda dan adam yana da saurin gundura da abin da aka matsa ne a to da haka sai a dinga sa wa'azi sati-sati ko kwana biyu ko sau ɗaya a mako haka dai yadda idan an gama mutane za su dinga shauƙin to Allah ya kai mu na mako mai zuwa amma an ka zama ɗan ina da wa'azi dinda ka zama da mutane kai ta musu wa'azi a kasuwa kai musu wa'azi da an je an hau mota nan ba ka fito da ba kun sama mu ƙara sanar da yawar a ci gaba wallahi za su waɗe su mako ne saboda haka ana so ne a dinga yi a gwargwadon buƙata gwargwadon buƙatar mutane da gwargwadon halayyar su da ɗabi'ar su don mutane suna da sauran abubuwa da damuwoyinsu na rayuwa suna da buƙatu na yau da kullum kuma wannan buƙatun rayuwarsu ba za ta tsayi ba sai da su to in ka ce ka tare su a yi ta wa'azi ba ji ba gani to za a kai ga lokacin da duk sanda kake za ka yi wa'azi ba za ka fi kowa ba wannan bai hana kuma a ware wata rana a yi wani wa'azi kassar irin wanda buƙata za ta sa a yi shi tun safe har yamma irin semina da ake cewa ko wani workshop ko wani abu ana iya yin wannan gwargwadon buƙata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ire-iren su sahabbai sun ba da labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam dan da yake karatu akan dujjal tunda aka yi da sallar asuba yake jawabi sai dai in ka gaji ka tashi ka fita ka je ka ban daki ka dawo ko ka je kai ci bare ko ka tafi gida ka je ka ga mata ka cewa to yau azan nan ba irin ya suke cewa ne wannan fajiri ya waye ne ko sai ka dawo sai Annabi bai bar wannan wa'azin da bai tashi ba sai bayan isha sai dai a tsaya a yi azhar a ci gaba a dawo a yi la'asar a ci gaba a dawo a yi magariba sai da aka isha wuni guda yana karatun jujjal hadisin ana cikin jiyar musu dogon hadisi ko yanzu aka tafi hadisin gaba za a iya wuri ana sharhin shi don haka kun bukata ta kama babu laifi a yi irin wannan wa'azi amma ba a ce kuma kullum irin shaki wannan ta ga ko a jami'a ne a ce lacca kullum daga safa har magariba ai ka ga ba lacca yi inda mutane suka je neman na duniya kenan ko duk da ɗabi'a ce mutum yana muhimmanta da abin duniya amma ba zai jure wannan irin wa'azi tufosa mutane ba sannan abu na gaba shine umarnin da muka ji a cikin hadisin cewa a yi ru'u da sunna ru'u mai ƙarfi sai sallallahu alaihi wasallam ya ce abdu alaiha bin nawaji wannan kwatantan cewa a cije su da fiƙoƙin haƙori yana nuna zuwa ga cewa ru'un sunna to ba da wasa ake shi no shakin za a rike ta ne gam wato duk abin da ya tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ko sai a rike a kama shi ba a sakaci da ita ba a kawo mata tangarda ko ai ta kawo mata wani zance mai hauragiya kamar yadda Ibn Abil Izz yake nakaltowa a cikin sharaki ta Tahawiyya inda yake cewa idan ka ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka dauka kamar yanzu kai ne Aisha ko Abu Huraira ko Anas ko Jabir da Annabi ya ga hadisin nan baki da kulli yace to a yanzu in ka dauka haka ne kana jin zai yi wa ka fara tarin to kafin ka yake da hadisin nan sai ka je kai shawara ko sai ka ji menene maganar mazhabin garo shi ba za ka iya wannan tunanin ba kawai sai dai ai so duk sanda ka ji hadisi ka dauka kawai wannan hadisin kai da kai yake don kai aiki da shi kawai za ka samu ladan su to shi ne ruko da sunna ruko na gem kamar yadda na ambata a baya ruko da sunna jama'a baya yiwuwa sai an yi karatun sunna idan mutum da ya karatu ba yace zai ruko da sunna to karshe barnar da zai yi a cikin addini sai ta fi gyaran da duka misalin wannan shine misalin mutumin da bai sayar da soja kwata kwata sai a bashi bindiga ko a ce tsaya akan shi to karshe kafin la'asar zai kashe mutane a saboda ba yi da endurance ba shi da training ba shi da kwarewa irin ta sojoji din kawai aka zo aka ce mishi to kaga bindiga mai da kai na da kai wannan janan kawai za su tashi to karshe ko hararar shi ne bai sai ya rabe shi kawai amma kaga shi soja duk yadda aka yi aka kawo in ka harare shi in ka zage shi in ka musu mutunci shi in dai ba ogan shi ya ce mishi harba ba ba zai harba ba saboda yana da training to haka yake kamar bambancin ɗalibi wanda yake harkar sunna akan ilimi da wanda yake akan harkar zafin kai shi dan zafin kan nan kawai zai gane kawai a mutu halli mai yanzu din nan ba wani wayewa wanda shi kuma yana da ma'aurai da malamai ta koya mishi yana da abubuwan da ya koya wanda suke guiding dinsa wanda kuma suke jalla zamun sa a lokacin da wani abu zai iya jan hankalinsa na dan adamci ko fushi ko rab so da kana kara akadawa cewa ɗan uwana masu albarka wanda duk ya san cewa baya zuwa ɗaukar karatu to yayi kokari ya fara zuwa ya nemi malami na kusa da shi wanda zai dinga koya mishi karatu na fiqhu na hadisi na qur'ani na tauhidi na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akalla waɗannan su ne basic su ne ilmomi ga magari waɗanda a cikin su za ka koyi addini ka koyi mu'amala ka ɗan san abin da ka tsururuta wanda za ka tsira a gaban Allah ba dole sai ka zama malami ko mai wa'azi ko mai raddi ko wanda ake nuna shi a gidan TV wannan wani tsautsayi ne Allah ya tashi darfa ka da shi zai darfe ka amma dai abinda za ka samu wanda za ka yi addinin ka ala basira ka to wannan fardu ainin ne alal jami' wanda kuma wajibi ne kowa ya tashi ya karanta dan ya tsira ana alkiyama sannan kuma wanda ke karkashin ka ƴaƴa da mata da sauran iyalai wajibi ne su ma ka ga cewa sun samu wannan tarbiyya ta addinin musulunci kuma Allah yana cewa ku anfusakum wa ahlikum nara ku tsare kawunanku da iyalanku daga wuta Allah ka tsare kan na cika mu da dogon surutu wanda zai mantar da mu farkonsa da ƙarshensa ina ganin wannan talikin ya isa ta insha Allah abin na fada daidai ina fata Allah ya bamu ladansa Allah kuma ya gafarta mana zunubanmu Allah ya jika mu gabatan mu cikin malamanmu da iyayenmu da sauran musulmi Allah kuma ya ƙara mana aminci a wannan ƙasa tamu ta Najeriya da wannan jiha tamu ta Kebbi da sauran jihohinmu na musulmi Allah kuma ya ce mu ci shugabannin mu da mutanen kirki da aikata alkhairi wanda mu da su ba mu ci moriyarsa. Allah kuma ya ba mu ainihin wato dacewa a dukkanin al'amuran mu, ya samu gama lafiya. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.